إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna 18 ga watan Ramadan hijira 1447 7 ga watan 3 2026 zamu tashi aya ta 285 cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
wannan ita ce amanar rasulu wannan ayoyi guda biyu da suke da wata falala ta musamman wanda ake karanta su a wasu lokuta na musamman domin samun wata daraja da wata daukaka da wani girma na musamman Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara da daddare to sun wadatar da shi a daren ko yayi qiyamul layli ko bai qiyamul layli ba ko yayi azkar ko bai azkar ba iya wannan kawai ka iya karanta ka kwanta duk abin da kake bukata a wannan daren na alheri ka samu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 2008 da 2009 haka Imam Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 808 da 256 haka Abu Dawud ya rawaito shi mai lamba ta 1397 Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi mai lamba ta 2881 ibn Majah ya rawaito shi mai lamba ta 1369 haka ibn Hibban haka Imam al-Baihaqi haka Imam an-Nasa'i fi Sunan al-Kubra wannan hadisi yana nuna mana falalar da ita wannan wato ayoyi guda biyu wanda ake kiran su amanar rasulu suke kunsa da shi na wato alheri cewa in ka karanta ta da daddare kuma ka san me ka karanta to ainihin ya wadatar da kai daga duk wani abu na sharri da zai same ka kuma ya wadatar da kai ga dukkan abin da baka yi ba a daren nan sakamakon karanta wannan aya guda biyu haka yazo hadisin Abi Zar wanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma An-Nasa'i fil Kubra da Imam Tabarani da Imam Al-Baihaqi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani karshen suratul Baqara wanda yana karkashin wata taska a karkashin al'arshi wanda ba a ba wani annabi irin wannan amanar rasulun ba ba wani annabi da aka bashi wannan sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da haka zamu ji waɗannan manyan addu'o'i guda bakwai da suke kunshi a cikin wannan wato da kuma roƙon da aka wa Allah din wa guda bakwai wanda in dai Allah ya amshi wannan roƙon naka bakwai to ka gama samun arzikin duniya ka gama samun arzikin lahira sannan kuma yazo hadisin Huzaifa shi ma wanda yazo a cikin Sunan al-Kubra da cikin Musnad Ibn Khuzaimah rawaito shi da Dayalisi da Bazzar cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku an sanya ƙasa ta zama mana masallaci ko ina sai kai sallah ta kama sannan kuma an sanya mana ƙasa ta zama mai tsarki zamu iya yin taimama da ita sannan an sanya sahun mu ya zama irin sahun mala'iku sannan an bani wasu ayoyi da suke ƙarshen suratul Baqara wanda suna ƙarƙashin taska na al'arshi ba ba wani annabi da ya gabace ni ba ko ba za a ba wani wata falala kamar wannan ba a bayana haka ne yazo hadisin An-Nu'man ibn al-Bashir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya rubuta wani littafi kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 2000 sai ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu wanda suke ƙarshen suratul Baqara ba a karanta su a cikin wani gida so uku da daddare shedan ya kusanci gidan duk gidan da ake karanta amanar rasulu to shedan ba zai iya zuwa gidan ba balle kuma a ce a karanta suratul Baqara din gaba daya wanda ya zo hadisin Muslim duk gidan da aka karanta suratul Baqara shedan ya kan tattara komatsansa da iyalansa da jikokinsa da tabakunansa san da dare masa haka ne ya zo hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wato ga Jibril ya zo sai aka ji wani rukuki a sama wurin kakakakadin nan kamar ana bude kofa sai Jibril ya daga kansa zuwa sama sai yake cewa wannan kofa wanda kake ji ana budewa ba ta bude ta ba sai yau sai kuma gashi wani mala'ika ya sako sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace kai bishara da samun wani haske guda biyu wanda aka baka su ba a ba wani annabi ba gabaninka ita ce fatatul kitab da kuma ƙarshen suratul Baqara babu wanda zai karanta wato wani abu ya roki Allah a cikin wannan amanar rasulu face Allah ya biya masa waɗannan bukatun haka ne daga Ali bin Abi Talib yana cewa bana sanin akwai wani mutum da ya fahimci musulunci ya zo ya kwanta bacci bai karanta amanar rasulu ba in ka san irin alheri da tsari da kariya da kake samu daga shedanu da iblisai da masu makaru da masu jifa da mayu da masu sammu in ka san irin kariyar da kake samu to ba yadda za ka yi ka karanta ka kwanta bacci ba tare da ka karanta wato amanar rasulu ba yasa za mu ga da tsofaffi ake turowa suke bi gida-gida suke koyar da mata ayatul kursiyu da amanar rasulu da fatiha haka na daga hadisin Uqba bin Amir yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta waɗannan ayoyi guda biyu da suke ƙarshen suratul Baqara domin Allah ta'ala ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fifita shi da fifiko wajen saukan masa da ita wannan wato ainihin wato ayoyi guda biyu wannan shine a takaice falala na ita wato wannan waɗannan ayoyi guda biyu da kuma abin da suka kunsa na sakonni da suke nuna mana farin ciki da jin daɗi da kuma godiya ga Allah bisa wannan wato falala da Allah ya mana kasancewa ma cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka samu wannan daraja. Allah ta'ala ya ce amana ar-rasulu manzo yayi imani bima unzila ilayhi da abinda aka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga wajen Allah mahaliccinsa wal mu'minun haka dukkan mu'minai ma sun yi imani kamar yadda manzo yayi imani da abinda aka saukar masa to mu'minai ma sun yi imani kullun kowanne daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wannan rukunan imani kenan guda hudu daga ciki la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin daya daga manzannin Allah mu yadda da wani mu kiyadda da wani ko mu karbi wani mu ki karban wani ko mu imani da wani mu kafircewa wani dukkan mu musulmi mun yi imani da dukkanin manzannin Allah gabaki dayan su wa qalu suka ce sami'na mun saurari sakonka Allah mun ji wa ata'ana kuma mun bi mun ji mun bi mun ji mun gamsu mun yadda zamu biyayya gufranaka muna neman gafaraka rabbana ya kai Allah mahaliccin mu wa ilaikal masiru makoma tana gare ka a duniya kai ake karɓar kunce kuncenka a lahira kuma kai zaka yi kunci tsakanin bayi wannan bangare na wannan wato amanar rasulu zamu ga wato ya kunshi rukunan imani shi yasa aka bude ta da amana amanar rasulu manzo yayi imani ashe farkon wanda ya fara karbar musulunci wanda ya rike musulunci wanda ya aika sakon musulunci wanda ya koyar da musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurinsa kowa ya koyi musulunci daga hannunsa kowa ya karbi musulunci shi yasa Allah ta'ala ce amanar rasulu al-iman shi imani mun yi bayanin sa a baya ma'anarsa lugatan wastilahan amma abinda malamai suke cewa imani shine al-iqraru al-mustalzimu lil-izan wal-qabul abinda imani yake nufi al-iqrar mutum ya amince ya amsa ya yadda ya amince ya karba karbar da zata sa kuma ya karba da zuciya karba da fili zuciyarsa ta karbi sako bakinsa ya karbi sako sannan kuma gabansa su karbi sako idan ɗaya daga cikin wannan bai karba ba akwai matsala a ce kai imani da baki amma baka imani da zuci ba ko kai imani da zuci amma baka imani da baki ba ko kuma kai imani da zuci da baki amma ko baka aikata imani da gabanka dole imani sai ya samu qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani sai mutum ya kudire a ransa sai ya fada da bakinsa sai ya aikata da gabansa sannan imani ya samu mazaunin imani guda uku ne imani shi yasa kaga da annabi alaihi salatu wassalam ya tashi lissafa mana wato imani ya fada mana tusan sa guda shida ya kuma gaya mana rassan sa guda 70 kai a cikin 70 kan nan wani zaka ga fada ce ta baki wani kudire ne na zuci wani kuma aikatawa ne yasa ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba sai ce alaha qawlu la ilaha illallah ku gashi abinda ake fada da baki qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq qawlu shine la ilaha illallah mafi darajar abinda za a yi a imani shine fadan la ilaha illallah da aiki la ilaha illallah da fahimtar la ilaha illallah da tabbaka la ilaha illallah da kira zuwa ga la ilaha illallah sannan kuma sai imaqatul adha an tariq mafi kankanta kaga abinda zai cuci jama'a ka dauke shi da kan hanya wannan ma yana cikin imani mai imani ai ba zai wuce kwalba ko ya wuce tsinke ko ya wuce dutse ko ya wuce itace ko katako ko karfe akan hanya ya wuce ya bar shi ba ya san tunda shi Allah ya sa ya gani bai taka ba to zai tunanin wani zai iya takawa ko da motarsa ko da babur dinsa ko da kekensa ko da kafarsa zai iya jima wani rauni ko zai iya lalata wani taya to imanin sa ya wajabta masa imanin sa yana nuni cewa in kaga abin da zai cuci mutane akan hanya ka dauke in kaga rami ka cike in kaga tudu ka kankare in kaga wani karfe ko wani abu yayi ya ko itace ko wani abu akan hanya sai ka kasunku ya ka dauke shi ka kaude shi ko wani katon dutse akan hanya ko wata kwalba ko kusa sai ka sunkuya ka dauke wannan yana nuna kai mai imani ne akwai ra'atul rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala dhahri at-tariq kanat tu'zin nas annabi alayhi salatu wasallam yace naga wani mutum a cikin aljanna yana kai komo a cikin aljanna saboda me fi shajarati wata bishi akan hanya tu'zin nas mutane suna bugewa suna cin karo suna tuntube sai cire ta saboda wannan Allah ya bashi aljanna yana shiga inda duk ya ga dama shi yasa wani malami yace in kana so kai rayuwa mai kyau a addini kuma ka gama da lafiya duniya a addini to ka rike abu biyu kacal shine la tastasgir alhasanata wa in qallat wala taqir almaasiyata wa in daqat in ka rike abu biyun nan to zaka yi rayuwa cikin aminci cikin daraja cikin kima ka mutu da gaskiyarka da imaninka kuma ka je Allah ta'ala ya maka hisabi mai kyau shine kada ka ga kankantan aikin alheri kada ka ga kankantan aikin alheri komai kankantan sa ta yayiwa wannan dan kankanin ya zama dalilin shigarka aljanna la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wani abin da zaka gani kana ta wasu ibadu manya ashe ba su ne dalilin su ne zaka shiga aljanna ba ai ko wani abu dan kankani da karena aikin kirki ne zo a gabanka to kakka ce ai wannan aikin alherin ya mun kadan aiki alheri baya kadan komai kankantan sai ta yawa zama shine dalilin tsiranka kaga yanzu ga wani ba a fadi sallar sa ba ba a fadi azumin sa ba ba a fadi zakkar sa ba an san dai yana waɗannan amma sai aka ce fi shajaratin qata'aha ala zahri at-tariq ya shiga aljanna ne saboda ya dauki abin da zai cuci mutane akan hanya ga wata bagi karuwa wacce take a cikin banu isra'ila ta shayar da kare ta zo rijiya tana jin kishirwa ta tarar babu guga sai ainihin wato ta shiga rijiya ta debo ruwa ta sha za ta tafi sai ta ga wani kare shi ma yana haushi yana bukatar ruwa sai ta koma rijiya ta debo karen ruwan ta bashi fa shakarallahu laha fa ghafaralha sai Allah ya ce mata nagode miki kuma na miki gafara taiwa ta ce to ai wannan kare ne me wani kare kuma zaka wani shayar da kare ashe samun gafarar ta daga duk karuwancin da ta yi a hadisin ba a ce ta musulunta ba duk sharadin karba addu'a ba wanda ta cika wani ka ci halal ko ka ci haram ko ka duk ba wani kawai Allah ne ya mata gafara kawai tausayinta kawai da ta nuna wa kare kai kaga ba daga cikin sharadin karba addu'a kai ka zama kana cin halal kana ka to ita duk ba wannan sharadin fa amma fa shakarallahu laha fa ghafara laha saboda wani abin da zaka rena sai ya zama dalilin tsiranka a gaban Allah ranar alkiyama kisa kakkarena min al-ma'ruf shay'an hakanan kakkarena laifi kace ai laifin da nake yan kanana ne wani laifin dan kankani da karena sai zama dalilin shigarka wuta to ga wata mata ta daura kare kyanwa ya zama dalilin shigarta wuta ta azabtar da ita ta hana ta abinci ta kita kwance ta ta je ta ci kwari bata kuma bata abinci ba har ta mutu ga wani kuma ya faɗi wata kalma da bai ba ta kulawa ba saboda wannan kalmar da ya faɗa ta sabo ce ta tabar gaza ce sakin baki yayi ka to bara yayi barna yayi sakamakon kalmar sai da ya shekara 70 yana shawagi bai diri a tsakiyar jahannama ba saboda wannan kalmar walaqad qalu kalimatul kufri wa kafaru wa lu'inu bima qalu wata wannan magana kai an tsine maka saboda ka faɗa ka kafirta saboda ka faɗa ashe faɗa ba kowace faɗa ake faɗa ba faɗa zai ta zama maka illa babba a cikin imaninka da rayuwarka sai kai wata magana da baki shike yanka wuya harshenka alƙalinka misalaka kun ga ashe wannan ka'idan guda biyu kakkare na aikin kirki saboda kankantan sa ka kuma kare na sabo saboda kankantan sa kace ai kankantan sabo ne bari nayi ko kuma kankantan aikin lada ne ba sai nayi ba kana ta neman manya ashe sai kaga a cikin kananan Allah zai maka gafara wancan kuma kana kare na sabo kana ta yin sa ashe taruwa yake yi sai zama dalilin halakarka so da ka in ka zauna akan wannan ba kare na aikin lada komai kankantan sa ka samu damar yi zaka yi ko ba kare na sabo komai kankantan sa zaka guje masa in kana gujewa sako ko mai kankantar sa kana aikata lada ko mai kankantar sa to kai dorewa kanka wato dama da za ta sa Allah ya maka gafara saboda ganin girman Allah da kake cewa shi ya hana abin nan dan haka bari na bari shi yasa ai abin nan bari nayi zaka wannan kaidodin guda biyu mutum ya rike su zai samu wato rayuwa mai kyau cikin bautar Allah da kuma gamawa da duniya lafiya sai Allah ta'ala ya ce to amana ar-rasulu annan manzo yayi imani tunda aka ce ar-rasul al-inna ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana ar-rasul daga risala ne risala wanda aka aiko manzo an ce manzo wanda aka aiko da sako to shi kuma aikowa da sako yana buƙatar sharadi guda hudu kafin sakon ya tabbata sai an samu al-mursil mai aikan sai an samu al-mursal wanda aka aiko sai an samu ar-risala abinda aka aiko ne ko al-mursalu bihi sai kuma an samu al-mursalu ilaihim al-mursal ilaihim al-mursalu bihi al-mursil al-mursal daga arsala yursilu irsal mursil mursal mursil mai aikowa mursal wanda aka aiko risala abinda aka aiko al-mursal ilaihim wanda aka ba kawo sako za ka mun ce wane ne ya aiko shi sai mu ce Allah subhanahu wataala wa aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da me aka aiko shi da musulunci musulunci akan me aka gina shi alkitabu was sunna zuwa ga mutane da aljanu amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun zuwa mana yanki duk duniya amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira saboda haka mun yi imani da Allah da ya aiko mun yi imani da manzon Allah da ya kawo mun yi imani da abinda manzon Allah ya kawo kuma abinda ya kawo din ya kunshi al akhbar wal ahkam to shi yasa imani shine alqabul lil akbar wal iz'an lil ahkam shine karbar dukkan wani labari da manzon Allah ya kawo tasdiquhu fima akhbara duk abinda manzon Allah ya bada labari ka samu tabbas ko ka samu zato mai karfi ko ka samu tabbas to akan wannan zaka iya karba akwai tabbas akwai zato mai karfi mafi yawan abubuwan da ake a duniya ana gina su ne akan zato mai karfi ko yaqini ko zato mai karfi zato mai rinjaye zato mai karfi ko to saboda haka sai a karbi wannan sakon to sai Allah ta'ala yace bima unzila ilayhi da abinda aka sauka zuwa gare shi shine alqur'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin haga yace wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فكاغونا شيني ساقوان ساقوان شيني واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الإمام الشافعي yace shine karantawan manzo Allah na yadda ake aiki da Qur'ani ya koya maka Qur'ani kuma ya fassara maka yadda zaka yi Qur'anin a aikace tace kana khuluquhul Qur'an shi dabi'ar sa gaba ɗaya alqur'ani ce abinda Qur'ani yace ayi to shi yake aikatawa da kan ka bi halin sa ka bi dabi'ar sa ka bi maganganun sa ka bi aikin sa to ka bi alqur'ani shine Allah ta'ala yace bima unzila yace unzila an saukar ashe qur'ani saukar da shi akai kisa an tashi ta'arifin qur'ani yake cewa me kalamullah almunazzal alqur'anu huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammad sallallahu alaihi wasallama bilafdhihi wa ma'anahu المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. القرآن كلام الله مجنر الله المنزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sauraka saukarwa ce, tunda an saukarwa ne akwai wanda ya sauki kenan, in an ce saukowa kenan daga sama yake, ko tunda saukowa aka ce anzala nazzala, wata ran ya ce unzila ko ya ce nuzzila. Nuzzila an yi tashdidi ko anzala ya saukar ko nuzzila, abinda ya sauka kadan kadan sai a ce nazzala, abinda ya sauka gaba ɗaya sai a ce nazzala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, inna anzalnahu fi lailatul qadr shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. To saukan qur'ani ya sauka iri biyu, akwai sauka ko ma a ce kashi uku, akwai sauka daga Allah ta'ala zuwa lauhul mahfuz, akwai daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya baitul izza, akwai daga duniya kuma zuwa daga baitul izza zuwa duniya, hawa uku kenan, daga Allah zuwa lauhul mahfuz, daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya, daga saman duniya kuma zuwa duniya. To saukar ta gaba daya ita ce ta sauka a jikin lauhul mahfuz, gaba daya Qur'ani yana nan a rubuce a jikin lauhul mahfuz, daga lauhul mahfuz kuma aka kafo shi gaba daya aka sauke shi a saman duniya. To daga saman duniya kuma aka dinga saukar da shi kadan 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 har tsawon shekara 23. Dama Allah ta'ala ya sanya lokacin da komai zai sauka, wannan aya za ta sauka, wani ya sauka ibtida'i wani sababi, ibtida'i kawai a saukar da ayar, sababi kuma sai wani sababin ya faru, dama an tanadi ayar an san sababin zai faru, sababin na faruwa sai ayar ta sauka. To da haka shi yasa aka dauki tsawon shekara 23 ana saukar da alqur'ani wato mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yake kuma min rabbihi, kenan kaga Qur'ani ba daga wani yake ba, daga Allah ta'ala yake. Kuma aka ce min rabbihi, daga Allah mahalicinsa, aka jingina Qur'anin zuwa ga mai shi. Unzila ilaihi min rabbihi, kenan Qur'ani daga Allah ta'ala yake, maganar Allah ne daga Allah ta'ala yake. Kuma sai aka jingina shi ga rububiyya, ba ce min ilahihi ba, sai aka ce min rabbihi, saboda kalimatur rabb tana nufin al-khaliq al-malik al-mudabbir, mai halitta, mai mallaka halitta, mai gudanar da halitta. To idan aka raba shi ga kowa da kowa, shi ake kira rububiyya amma. Kamar a ce alhamdu lillahi rabbil alamin, rabbil alamin, kaga an jingina shi ga kowa da kowa. Al'alam kullu ma su wallah, duk abinda ba Allah ba shi ake kira alam, ko a sama yake, ko a ƙasa yake, ko a fili yake, ko a ƙoye yake, ko ana ganinsa ko ba a gani, ko babba ne ko ƙarami ne, shi ake kira alam. Kowace halitta sunanta alam. To sai aka jingina wannan rububiyya ce amma li jami'il khalq. Akwai rububiyya khassa kuma ga wasu kebantattun bayi, kamar wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wannan rububiyya ce khassa, an jingina wasu mutane na musamman, aka ce waɗannan bayin Allah ne, tare da cewa kowa ma za a iya kiransa bawan Allah. Amma akwai kuma bayin Allah keɓantattu daga cikin bayin Allah ɗin, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, wannan shine kowa bawa ne, kowace halitta zaka iya kiranta bawa. Amma kuma an zo keɓantattu sai a ce ibadur rahman, bayin Allah nagartattu. A cikin bayin Allah akwai wasu bayin kuma nagartattu, sai kuma a zo a cikin nagartattun a sake zaben nagartattu, shine khassatul khassa, a sake keɓance wasu. Kamar yadda Allah ta'ala za mu ga yana yawan siffanta annabawansa da kalman abd, musamman shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, za ga Allah ta'ala yana yawan ce masa abdu, abdullahi, bawan Allah, bawan Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tabaraka lazzal nazzal alfurqana ala abdihi subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba alaysa allahu bikafin abdahu fa awha ila abdihi ma awha. annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. To haka da sauran annabawa, wazkur ibadana ibrahim wa ishaq, wazkur abdana innahu ni'mal abd innahu awwab. Allah yana yawa wazkur ibadana abduna ibaduna, Allah yana jingina annabawa zuwa ga cewa bayinmu in huwa illa abdun an amna alaihi waj'alna hudan li bani isra'ila, yadda ya siffanta annabi Isa alayhi salatu wassalam. Kenan mafi mukami mafi daraja da za a ce wa mutum a ce kai bawan Allah ne, ba wata mukami da ya kai a ce maka kai bawan, to kai bawan Allah bane. Amma bawan Allah a kebance ka da cewa kai din mai bauta ga Allah ne yadda Allah yake so, wannan ba karamin daraja bace. Shi sa Allah yake siffanta annabawa da manzanni da wannan suna na Abdu saboda karɓar wannan sako daga Allah. Shi sa Allah ce min rabbihi, kaga wannan jinginawar ta musamman ce, kebantacciya ce, wata kulawa ce ta musamman, wani sako ne na musamman daga mai abun zuwa ga wanda aka ba abun. Wal mu'minun, to an ce mu'mina sun yi imani, to ai kuma dama sun yi imani, an kira su mu'mina, ko me yasa aka ce sun yi imani? Saboda ƙara tabbatuwa akan imani. Kamar ya ayyuhal ladzina amanu aminu, ya ku masu imani ku yi imani. In an ce mai imani ya yi imani, me yake nufi? Ya ƙara tabbata a cikin imanin, ya ƙara riƙe imani, ya ƙara shiga, ya ƙara kutsawa, ya ƙara yin nutso a cikin imani. Kamar yadda kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim, shiryar da mu tafarki madaidaici. Ko kana kai a shiryar da kai, in ka karkace a shiryar da kai, in baka kai a shiryar da kai, a dawwamar da kai, haka mutu a kai shine roƙon da kake wa Allah. Kake ce to ai mu musulmi ne, ya ko muke roƙon shiriya kullum a cikin Fatiha? Mu ce eh, ka shirya kana da tabbas ma ka shirin, in ka shirin kana da tabbas zaka shirya ta yi daidai, in kana da tabbas daidai ne zaka rayu a kai, kana da tabbas zaka mutu a kai, ba za a kwace shirya a ƙarshe ba, ka canza ra'ayi ko ka canza addini ko ka canza matafiya. To shi yasa roƙon Allah in kana kai tabbatar da kai, in baka kai ya ɗora ka, in kana karkace ya miƙar da kai, shine ma'anan a yi ta roƙon shirya daga Allah. Shi yasa ya ce muminai ma sun yi imani da abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min rabbihi, daga malicinsa. Shi yasa atafin wal mu'minuna akan ar-rasul ne. Shi yasa da aka sai a ce amana ar-rasul wal mu'minuna, manzon Allah yayi imani da mu'minai. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna amana bima unzila ilayhi min rabbihi. Mu'minai ma sun yadda, sun gamsu, sun amince, sun karba, sun kudire, sun aikata, sun yarda, sun faɗa da bakinsu cewa sun yarda da abin da aka sauka manzo Allah. To ba a faɗi mai aka saukan masa ba sai aka fara tafsiri. Tunda kawai unzila ilayhi min rabbi ba ce da kaza da kaza da kaza da kaza ba, to sai Allah ta'ala ya fara fasa mana imanin, abin da imani ya kunsa. Sai ce kullun, dukkaninsu amana billahi, kowannen su ya yi imani da Allah. To imani da Allah yana da ɓangarori guda huɗu ne: al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyyati, al-imanu bi uluhiyyati, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Imani da Allah yana da bangare guda hudu. Na farko ma ka yadda akwai Allah, ko afillahi shakkun, wace shakka samuwa Allah. Saboda haka na farko al-imanu bi wujudillah, to abin da yake tabbatar da samuwa Allah abubuwa guda hudu ne: akwai al-aqlu, akwai alhissu, akwai annasu, akwai alwaƙe. Al-aqlu, hankalinka yana nuna maka wasu abubuwa da dole ka yadda akwai Allah, sai dan hankalin ya taɓu. Saboda hankali a hankalce, ko ba a ja maka aya an ja maka nasi ba, shi yasa ake son ka san dalili na hankali da Allah yake kawo al-Qur'ani wajen mukhataba da waɗanda ba su yadda ma ka ja musu aya ko hadisi ba. Akwai in ka samu wani kafir din, ba ma sai ka ja masa aya ba, da hankali zaka kare shi. A hankalce samuwa abu da rasar da abu baya yiwuwa babu ta samar da akwai, kuma baya yiwuwa abu ya samar da kansa. A hankalinka duk mai hankali zai ce yes, ko babu ba ta samar da akwai, sannan kuma abu baya samar da kansa. In gana son a gwada ma, sai a gwada ma. Yanzu a hankalinka ka yadda wannan kofin shi ya samar da kofi, kofin a kan kansa shi ya samar da kansa, da kansa ya zama kofi? Kaga jimin hankali zai ce a'a. To shi kenan, babu za ta samar da kofi, ita kanta babu ce fa babu ita, to sai ta samar da kofi? to shi sa Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wannan shine hujja ta hankali am khuliqu min ghairi shay'in an yi su ne daga babu balle kace kai ai baka da Allah baka da mahallici ba da ka ba wanda zai baka doka ba wanda zai hana ka to ka an yi ka ne daga babu ka ga mana abin da aka yi daga babu wanda kai ka zama daya daga ciki am humul khaliquna ko su suka yi kansu su suka halicci kansu su da ka abu baya halitta kansa kuma babu ba ta yin sa da ka dole hankali ya nuna wannan duniyar da abin da ta kunsa da sama da abin da ta kunsa akwai wanda yesu kuma akan tsari kuma akan sifa akan launi akan tsarin wani na juyawa wani na murginawa wani na gangarawa wani na tashi wani a sama da ƙasa wani a sama wani a ƙasa wani a ruwa wani a tudu wani a ruwa kadai wani a tudu kadai wani in ya shiga ruwa ya mutu wani ya hau tudu ya mutu wani ya shiga ruwa wani ya hau tudu wani ana ci wani ba a ci wani mai rai wani mara rai wani a ƙasa wani a sama wani ana gani wani ba a gani wani mai amfani wani mai cutarwa duka waɗannan halittun kace su suka yi kansu yanzu kai sauro shi ya kansa a haka kuda shi ya kansa a haka kudan zuma kudan tsando kudan makyalci da mai ha akwai kudan da yana tafiya yana haska fitila a ina samo caji da wani batiri ya caji kuma yana tafiya yana haska fitila wani mai ya sha gas ya sha ko karazir ko fetur ko kuma sola yake amfani da ita amma me yasa yana da rai yana da fitila me yasa wani kudan zai sha abu sai ya zama mai zaki lokacin da ya sha shi ba mai zaki bane amma in ya shiga cikin sa aina ya samu kayan zakin da ya hada abun a cikin sa yana kudan kuma ya samar da zaki kuma abin da ya sha wani mai daci ne wani mai bauri ne wani mai tsami ne wani mai yami ne wani mai salam ne amma kuma sai ya juye a cikin sa ya koma zuma ina samu sukarin da yawan hada hada wani kudan ya cije ka guba gare shi shi gubar da jikin sa ya cije ka kuma ya sa maka guba wani ma ya cije ka sai ka makance kamar kudan tsando da makamantansu ta dai na waɗannan tsarin suke wani mai kafa hudu wani mai kafa biyu ka dubi kanka ma ka ga tun daga cikin kwakwalwar kanka zane da tsare-tsaren da aka yi kai ka san gwani ne wannan ka duba kwakwalwar ka dai ka ga wayarin da aka yi a ciki da ita kanta kwakwalwar da abubuwan da aka karkasa ta nan ya rike kaza nan ya haddace kaza sai ka duk abubuwan da kake ajewa cikin taskarka ta ajiya wanda ba ka mantawa ga kunnenka na ji ga idonka na gani ga bakinka na magana ga harshenka ga haƙoranka na'am cikin cikinka ga zuciya ga hanta ga saifa ga huhu ga koda ga kayan ciki ga saifa ko ne yana aikin sa ga kashi cikin kashi ga bargo an lullufa kashi da zuciya da jijiya an lullufa jijiya da nama an rufe nama da fata kuma an tsoro da gashi a sama ko ba ko ina ne yake gashi a jikinka ba ko ina ne baya gashi a jikinka ba baka aiki da fetur baka aiki da mai baka aiki da gas baka aiki da sola ba a maka starting da safe amma da ka farka ka miƙe sai ka ci gaba da tafiya waye maka wannan tsarin wa fi anfusikum afala tunsu don haka dalilin hankali yana nuna maka akwai wanda yake nan kuma shine Allah wannan adalil aqali kenan dalili na hankali akwai dalili kuma na hissu abinda muke gani yau da gobe wani ya tafi wani ya dawo wani ya zo wani ya zauna wani ya kaza ga kaloli daban-daban ga launi daban-daban ga kala daban-daban a'a gashi an yi aure shikenan sai a samu abinda sai a samu da sai ya zo shi ba sai ya hawo sai ya mutu sai wani ya zo sai kaza wannan canje-canjen da bambancin launuka da bambancin kaloli da bambancin halitta mutum biliyan 8 suke tafiya a duniya amma babu ko ɗaya iri ɗaya mu biliyan 8 din nan babu iri ɗaya kowa shi kadai halinsa daban ɗabi'arsa daban arzikinsa daban makomarsa daban rayuwarsa daban ba wani wanda aka yi su da wannan a rubuta musu littafi ɗaya wa umira bi katibi rizqi wa ajli yashqi in ausa idu kowa shi go da littafin duk irin kamar da kuka kai da mutum sai wani abu ya bambanta ku
dole
Hassan da Husaini Hassana da Husaina amma sai kaga dole sai kaga bambanci ko a hali ko a ɗabi'a ko a rayuwa ko a fushi ko a fada ko a sai kaga wani bambanci dole haka ake biliyoyi sun wuce biliyoyi suna tafe biliyoyi suna rayuwa haka ake ta tafiya kuma ana haiko wasu na tafiya kace duk wannan ba tsari baka san lokacin da ka shigo ba hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura to sanan tajriba da ilimi ya tabbatar da cewa akwai wanda ya halitta saboda har yanzu ba mu ga wanda ya kuma yi ba duk wannan shige shigen da fitan da ake yi da yardar da kin yardar da wai har yanzu ba wanda ya yi mutum ko ilimi ya kai a yi mutum tunan za a yi mutum ba wani abu za a dauka a yi mutum ba yin sa za a yi daga babu in an dauko manin wani da manin wance an hada da kwangwana da kwangwana to wannan ai kwayayen naku ne shine wannan hadi hadi ne hada hada ne hada hadan abin da baka yi bane saboda haka abin ba kuma nasosi da masu suna nan na alqur'ani da hadisi da dukkan annabawa 120,000 da 4,000 abin da ya kasu duniya kenan zo su ce mutane akwai Allah akwai abin da Allah yake so akwai kuma hisabin da Allah zai muku a lahira nace aikin annabawa 120,000 da 4,000 da manzanni 313 da 25 da Qur'ani ya faɗa da manyan annabawa guda biyar da aka bada labarin su annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aikin su kenan guda daya shine su karantar da mutane waye Allah su karantar da mutane me Allah yake so ayi me yake so a bari sannan su karantar da mutane an je lahira wanda sakamako za a karba ga wanda suka yi wanda sakamako za a karba ga wanda basu yi ba shine wuta da aljanna shine al-ilahiyat wan-nubuwat wal-ma'ad shine imani da Allah sannan imani Allah shi halitta shi kadai shi mallaki halitta shi kadai shi yake gudanarwa shi kadai a waɗannan bangarorin guda uku anan ne ake samun tauhidin rabbu ka ce Allah shi kadai ne rabbu kenan in ka ce shi kadai ya halitta kaga ba wanda ya taimaka masa ba wanda ya tarayya da shi ba wanda ya ba shi ba shi kadai ya mallaki halitta ba da wani ba ba da taimakon wani ba ba kuma wani ba shi ba shi kadai yake gudanar da halitta ba da tarayya wani ba ba da taimakon wani ba ba da sa hannun wani ba kuma wanda ya ba shi ba sannan kuma ilah shi kadai ya cancanci a bauta masa duk wanda zai yi bauta yayi ta ga Allah kadai ba a bauta wa annabawa ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa aljanu ba a bauta wa shaydanu balle su inna uwasu da nadanko da barahaza da aljanu da saura da iskokai da fatalwa da dodanni wasu abu duk shiriri ta ne ma saboda haka mutum ya yarda da Allah kawai ya tsaya ya komai na Allah sannan kuma wato Allah yana da sunaye da sufofi ta nan ake sanin Allah din wani wuce wallahu alimun hakim ghafurur rahim shakurun halim ga sunaye ne na Allah al-a'la al-ali wal-a'la al-malikul malik zul jalal wal ikram da waɗannan sunayen da waɗannan sufofin da waɗannan ayyukan muke sanin waye Allah ta hanya dama zaka san abu ne ta hanya uku ko ka gan shi ko ka ga mai kama da shi ko kuma ka samu cikakken labari daga gare shi fito wace hanya aka san Allah an san Allah ne ta hanyar manzanninsa ba wata hanya kuma da ta rage ba za ka ce bayan hanyar manzanni akwai wata kuma sabuwar hanya da za a je a san Allah ba irin yadda manzanni suka yi bayaninsa ba ba wanda ya san Allah kamar manzannin Allah saboda haka dole a karbi sakon Allah ta hanyar manzannin Allah wa mala'ikatihi da imani da mala'iku su mala'iku Allah ya yi su ne daga haske kuma ba a ce musu maza ba a ce musu mata maza da kama irin tamu ko mata da kama irin ta mata kawai mala'ika ake cewa ba su da sha'awa mala'ika shi hankali ne ba sha'awa su kuma dabbobi sha'awa ne ba hankali mu kuwa ka sa mana hankali da sha'awa idan ka biyo sha'awa ka sai ka koma dabba in ka biyo hankalin ka sai ka hadu da mala'iku mala'iku suna sama su masu hankali ne dabbobi kuma suna ƙasa su kuma masu sha'awa ne mu kuma muna da sha'awa muna da hankali to sha'awan nan da hankali anan halaka ko tsira yake zuwa idan ka ba hankalin ka zai nuna maka abin da ya kamata in ka biyo sha'awa ka za ta rufe ma ido ujibatin naru bishahawat wajibatil jannatu bil makari saboda haka in ka bi sha'awa sha'awa sai ka zama ulaka kal an'am balhum azal in ka biyo hankalin ka kuma yana gaya maka nafsi ka ba Allah kai sai kaga kai sama ko kai ƙasa ko kai sama saboda haka dan adam yana tsakanin mala'iku da dabbobi ko yayi sama ko yayi ƙasa in ya bi shari'a ya bi Allah ya yi sama in ya biyo shaidan da son zuciya da ransa ya yo ƙasa ya tarar da dabbobi har ma dabbobin su fi shi kima da Allah zai ce ulaka kal an'am balhum adal kamar dabbobi suke kai su ma fi dabbobi bacewa saboda haka mala'iku su an yi su ne da haske ba sa ci ba sa sha ko ba sa gajiya ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya kuma Allah ya rarraba musu aiki ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sama ta cika maqil irin kama abu ya cika tsantsan din nan ka je na ruku to sama har saboda cika da mala'iku yace ba inda zakai haka da in yatsin ka bi ka dora faci akan mala'ika maqil take ba wani fili da zaka iya dora dan hannunka face mala'ika yana zauna a gurin ko yana tasbihi ko yana tahmidi ko yana takbiri yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku kenan to mala'ikun nan kowanne da aikin sa jibrilu shike kawo wahayi kuma shine babba a cikin mala'iku kuma za a halakar da mutane jibrilu ake turuwa shi yasa yahudi suka ce su a mala'ika ba wanda suke ki irin jibrilu man kana addu'an li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah wanda ba san jibrilu Allah ce ni ne ba tunda ni na aiko shi dan ake yana laifi shi yake kawo wahayi kuma shi yake zuwa sun ce tunda shi yake kawo wahayi shi yake kawo dokoki to dokokin ba aiko shi akai ba to mala'ika jibrilu kenan sannan akwai mala'ika kuma wanda yake mika'il shi kuma shi yake kula da ruwa da raba arziki da waye duka Allah ta'ala ya bashi wannan sannan akwai mala'ika israfilu shi kuma israfilu aiki ɗaya takzai shine ya busa kafo a mutu ya busa a dawo ƙarar za ta sa duk mai rai sai ya mutu wannan shine nukiliyan in ya busa wannan ƙara wani fikatu suri fa sa'iqa man fis samawati komai da ke samai da ƙasa sai ya mutu busa ɗaya sunna nufika bi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru da yayi busa ta ni sai kowa ya tashi shikenan sai kowa karɓi sakamakon aikin sa tunda Allah ya ce kowa zai mutu to sai ai mutu tunda ana ta mutuwa ɗaiɗaiku ne to sai Allah ya kashe kowa ma da mai karɓar da mai bayar da mai ganin da likitan da asibitin da uban da ɗan kowa ya mutu kawai sai kuma kowa ya tashi ayi hisabi to sannan akwai mala'ika malakul maut shi kuma aikinsa in ajalinka ya ƙare shi kullum yana duba littafinka ne to wannan saura loma ɗaya sai ya zo ya tsaya yana ya tagumi yana jiranka kana saka ta a baki kana haɗewa sai ya makare ka shikenan in ruwa ya rage ma in magana ta rage ma in tafiya ta rage ma in aure ya rage ma sai kayi duk abin da shi yasa ya ce ku kyautata wajen neman arziki domin ajalinku ba zai zo ba sai arzikinku ya ƙare shi kawai yana dudduba duniya ne ga suwa za su mutu yau suwa za su mutu yanzu kuma a yau ɗin suwa za su mutu nan take ba zai ɗaga ma ƙafa don kana ibada ba ko ba zai saurara maka don kana saƙo ba shi yasa wani zai mutu yana ruku'u kaga ba jira ya ɗago ba wani ya mutu a sujjada ba a jira ya ɗago ba wani ya mutu yana ɗawafi wani yana sa'ayi wani yana aikin haji wani ma ya zo yana labbaika Allahumma labbaika ya faɗo da kan raƙuminsa raƙumin ya taka masa wuya nan take ya rasu wani ya tafi aikin haji ana tsaka aikin hajin sai ya rasu wani yana gidan karuwa yake mutuwa wani yana shan giya wani yana shan ƙwaya wani yana kisan kai yana tsakan laifi yake mutuwa wani yana tsakan ibada wani yana tsakan magana wani yana harkokinsa na yau da gobe sai mutuwa kawai ta zo sai a ɗauke shi wani ma program yake yi a Aljazeera ana sai kawai aka ga ya mutu kawai gashi live ana program sai aka ga yayi haka baya gari sai ya mutu wani ma zuwa yana live yana saban Allah ya mutu yana live shi yasa mutuwa ba za ta jira ka dan kana abin kirki ba ko ba ta jira ka dan kana abin tsiya ba wanda ya zo ƙarshe shi ne za a ɗauke ka a kai saboda haka aikin wannan mala'ika ya ɗauki rai kul ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum hatta idza ja'a dukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun ba sa sakaci ba sa jinkiri ba sa bata lokaci akwai mala'ikan da shi kuma aikin sa tsaron wuta sunansa maliku wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun shi kawai wuta yake tsarewa yayi ta duka yayi ta jibga yayi ta dauri dadi yake ji in yana jibgan masu waɗanda aka ce jibga saboda umannin wanda ya sa a jibga yake ne ga abin duka ga abin dauri wala yu'azibu azabahu ahad wala yuthiqu wasaqahu ahad ba mai dauri irin nasa ba mai duka irin nasa tace kai maliku ka roƙa mana Allah mu mutu wai dan wuta ne yake sanya mutu yace innakum makithuna ai ba mutuwa lai mutu fiya wala yahya ba mutuwa ba rayuwa mai kyau akwai ko mala'ikun da su ko munkar da nakir su kuma aikin su sai ka mutu kawai su zo su tambaye ka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka amsa kenan sun gama file din su shikenan kai man rabbuka
wa man nabiyuka
me zaka faɗa akan wannan annabin da aka aiko jira'inka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi shi zaka ce a wannan ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ai shi muka mu sauda kafa aka ta rigima da muka ce sai annabi Muhammad ta to kai ka sha kai fa ce wannan na san jima kuwa ha 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 ta baka sa annabi Muhammad ba baka ba annabi Muhammad ba baka imani da annabi Muhammad ba baka sa annabi Muhammad ka bi shi ka yi imani da shi ba ka gaskata shi ba ka bi sakonsa ba ita kai asara ma ta kuli fi hadha ar-rajul aikin su kuma kenan akwai kuma wadanda su kuma aikin su shine rubutu kiraman katibi ne ya alamuna ma ta fa'alu malifu bin qaulin ilal da raqibun ati su kuma binka suke kawai duk motsin da kai su rubuta ban daki ka shiga gida ka shiga zauna kake baka da ana ganin su ai abun ba zai kyau ba shi sa Allah ya koye su dama wasu halittun Allah ya koye su wasu ya bayyana su ya koye aljannu ya koye mala'iku ya bayyana mutane ya bayyana aiki ya koye niyya so ya bayyana halittarsa ya koye kansa saboda haka haka komai wani a bayyana wani a koye haka Allah yake yin halittunsa saboda haka aikin mala'iku suna nan da yawa a dankare wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kowa da irin aikin da Allah ya sa shi akwai kuma masu bin majalis sun karatu sun ga ana karanta Qur'ani ana wa'azi su zo su kaiwaye gurin suna lissafa mutanen wanda suka zo suna cewa to wana wana mun ganshi a wajen abin kirki su kuma majalisun zikiri suke bi da ake zikiri ko ambaton Allah ko karatu ko ilmantarwa sun suke bi su kuma suna rubuta sunaye akwai masu zuwa suna canjin aiki da safa da yamma su ma suna nan da yawa su ba mala'iku ne da haka mala'iku wato babu mai sabo ko daya cikin su babu wani mala'ika da ya taba yin sabo ko daya babu mala'ikan da yake sabo ba ma wanda ya taba yi dukkan su nagartattu ne ba mai sabawa Allah ma hu saban Allah daga mutane fa sai aljannu a cikin wata halitta babu wani mai saban Allah daga mutane sai aljannu su ne aka ce su yi kuma su ne suke kinya amma sauran duka yan biyayya ne su tseren da kake gani su zaki su damu sa su ayi su duk ba kafirai bane ho ha to to saboda haka nan zamu tsaya sai mu tashi wa kutubihi ita amanar rasulu ba a mata sauri saboda ta ma kullun muna tare da ita cikin azkar din mu cikin addu'o'in mu cikin rayuwar mu gaba daya amanar rasulu ta shiga saboda abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tituba harshe ko muka kuskure Allah ya yafe mana malam mai tambaya yana cewa sun samu sabani da abokinsa yayi don su shirya ko dan alfarma watan nan amma ya ki shine yake tambaya ko haka zai shafi ibadarsa ai tunda kai a shirya dama ce wa khairuhum man bada bisalami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka bata tsakanin wani da wani to wanda yafi alheri a gurin Allah wanda yace a zo a shirya to zaka kai ka fita daga wannan gabar tunda ka nemi a shirya kuma shi bai nemi bai yadda a shirya ba kai ka fita daga wannan abinda ya rage yanzu sai a sa kuma malamai a tsakani su kirawo ku su yi muku nasiha wataƙila in ya ga wani malami da yake kusa da shi ko wanda ya san shi ko wanda ya yarda da shi ko wanda yake sauraron wa'azinsa in ya kira shi ya masa nasiha ya ce to ba komai abin ya wuce wani abin ne wataƙila shi kaiwa shi yasa ya rike abin da kyau wani abin kuma ko an manta ko an yafe ba a mantawa a gari yanzu wani ya tura abokinsa fa ya je nema masa aure kawai sai ya ji an yi da abokin tura shi je nema masa aure je sai ce yanzu ke me zaki da shi gani ana fi cancanta yana ta jira ji sako yaya yarinyar nan an kiyayen ta sun amince kawai sai ji an buga invitation da wancan abokin to yanzu wannan zai mance amma zai iya yafewa zai iya yafewa zai iya manta akwai abin da baya mantuwa sai dai a yafe kawai zan a zauna lafiya wani cin amana akai masa ta kuɗi ko ta iyali ko ta gida ko ta kaza sai kaga ko ya yafe ba zai iya manta ba so da haka ya dangana ga girman laifin akwai mun shirya mutane masu gaba da yawa da uba makoci da makoci aboki da aboki dan uwa da dan uwa mata da miji ƴaƴa da ubansu amma akwai gabar da mu kanmu da muka ji yadda ta faru muka ce kai wannan sai kun je gaban Allah saboda yadda aka timurmusu abubuwan aka lalata abubuwan ko kai aka ma wannan kawai kamata ka tashi kawai ka ci zabga mutum mali saboda munin abu to wani abubuwa ya ce to ko an shirya ma je ba za a iya wani zama kusa da kusa ba kuma duk sanda mutum ya ga mutum sai ya ga bakin abin a ransa saboda wani mutum ya maka ka aminta da shi ka yarda da shi ka gamsu da shi ya zo ya tafka maka wata tsiyar malam sai ka ji wani mahaɗiyar zuciya zai faɗi ya mutu saboda cin amanar da aka yi masa saboda haka dalilan gaban ne wasu masu ƙarfi ne wasu sama-sama ne dan abu ne kankani da za a iya manta da shi wani kuma abin babba ne wani ya ce maka barin baka labarin da ya samu ke gaba da wani daga ji zaka ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe akwai dan adam mai irin wannan halin wanda zai iya yin kaza ba dadi wasu ba za mu iya fada da baki ba saboda munin kai kanka in kaji ka dinga la'antar wancan mutumin ke saboda haka yafa gaba ba abu ne mai sauki ba to tunda baka faɗi me ya faru ba ka gane sai dai mu ce ka nemi wani malami ya shiga tsakani in anan garin kuke ku zo nan ku samu yan committee mu ga su alƙali nan ga su shugaba nan su zauna su ga ko abin da za a iya sasantawa ne in wanda ba za a iya sasantawa ba ne sai a gaya muku abin da za ku dinga yi akalla dai salamu alaikum salamu alaikum an kace ko sallama a dinga yi ta sallama tsaye ko sallama ko test ne a dinga yi ko da ba haɗa an zauna an ci gaba da hulɗa ba wannan ko an yafe fa hulɗa ba za ta koma ba ba za ta koma ba hulɗa an riga an bata ta malami wannan tambaya yana cewa yana neman aure ne kuma soyayyar ta yi ƙarfi kawai sai mahaifinsa ya auri yayarta shi ne yake tambaya ko hakan ya haramta biya ko babata ya aura bai hana ka aure ta ba ƙarshe ma dai kenan ko kana neman yarinya da aure sai babanka ya je auri babatta to kai kuma za ka iya auren yar balle kuma babanka yatta ya aura kai kuma ka auri ƙanwar ka gani ai da sauki ma ko babanka zai iya auren ƙanwar kai kuma ka auri yar ko ya auri babar kai ka auri yar ko ya auri yar kai ka auri babar wannan ba matsala ko ku je neman auren ma da shi wanda ya kasa wani ya ɗauka babanka ya gani yana so kai ma ka gani kana so ka ci ba sai mu je ba ke wannan babana ne tsoho ne niki ce ke wannan matasan ba akwai ganganci saurin saki suke yi ni za ki ɗauka kuma kika ɗauke ni kin ga kin zama babarsa amma kika ɗauke shi har yanzu ke yata ce dole ki gaishe ni yanzu ko na ɗauke ki shi sai ya durƙusa ya gaishe ki to da haka yake zaɓi wanda za ki zaɓa kuma ni kin gani nake ci da shi ni ne mai kuɗin babanka in ya iya kamfen sai ya kada ka in ka iya kamfen sai ka kada shi ita to baba ba ka ban mun mana ya zan ban maka ba aure ba ne tunda dai baka aura ba amma ɗaya na aura ta haramta ga ɗayan da babanka ya auri mace ta haramta gare ka da ka aura ta haramta gare shi wala tanki huma nakaha aba'ukum minan nisa' haka auri wannan ko kai ne ne akwai lecture a Gombe State University gobe karfe 10 na safen Allah ya kai mu da rai da lafiya saboda ana gaita kowa da kowa akwai 4000 daga Hajiya Antu Allah ya biya mata bukatunta na alheri gudunmawa da aka tattaro daga banki 5000 Salma Mukutari 2000 Fatima Mustafa 5000 Yusuf Ahmad 5000 Fatima Binta 3000 Mustafa Sabo 20,000 Raji Abubakar 150 Baffa Dukku 100 Yahaya Jibo 200 Alhaji Ali Mai Katako 30,000 Mai Jalin 50,000 Mahmud Ahmad 10,000 Hawa Usman 20,000 Usman 10,012 Ali Hassan 10,000 Ahmad Husaini 4,000 Zaid Muhammad 5,000 Yahaya Jibril sai kuma 5,000 Bello Adamu sai 4,975 Amina Idris sai 10,000 Zainab Shu'aibu sai 3,000 Samina Adamu sai 20,000 Abubakar total nawa kenan ba totalin ba ne to akwai 10,012 na shekara da Alhaji Ahmad Sumaila ya turo daga Ghana akwai 500 Allah ya biya ma bukatunsa 500 Allah ya bashi aikin yi a tamfatir mi 10 daga PRO Alhaji Adamu Baderi provost na FCE ta Gombe ta kanikal to Allah ya saka da alheri 5,000 Allah ya biya mu bukatunsa 1,000 Allah ya biya mu bukatunsa 500 1,000 duk masu bukatu ne bandir na ɗaya na yaji a yi musu addu'a izu biyu guda 15 Allah ya biya musu bukatu 2,000 Allah ya biya musu bukatu namiji ɗaya ya musulunta sunansa Desmo a Gabos yana da shekara 18 ya koma Ali a Gabos daga Noman ya zo Allah ya karɓe shi a musulunci Allah ya tabbatar da shi akwai marasa lafiya akwai waɗanda suke son a yi wa iyayensu addu'a sun rasu akwai mai son Allah ya ba ƴaƴanta mazajen aure akwai wanda ya mafarki yana ɗawafi ya ce wai muna yin ɗawafi ya yi mafarki muna ɗawafi to Allah ya sa mu yi ɗawafin hajjin bana tare Allah ya sa mu je hajji da kai wannan shekarar mu yi ɗawafi mu hada muna dawafi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko muka ci marshi Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد.